Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa kan mita 102.5. Da rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da daren yau Litini 23 ga watan Disamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan daren. To ko me yasa wasu ƴan jamhuriyar Niger ke fargabar cewa Faransa na take-taken yin kane-kane a shirin ullo da sabon takardar kuɗin ECO?
Aiwa ranshi ba a yi zama ce babba wanda muke kasuwanci da ta. Babban kasuwancin mu da Najeriya ne muke.
Bayan labaran duniya za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan ko shin ƴan Boko Haram sun sake dawowa kwanan nan ne ko shure-shuren ƙarshe suke yi. Kamar kullum lambar da za a kira ita ce alamar tara 2655. Akwai mu kuma tafi da shirin wasanni a takaice, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawar Amurka ɗan Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa ba su fidda aniyar kiran shaidu a zaman sauraron ƙarar tsige shugaba Donald Trump ba. A wani shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends, McConnell ya ce ba mu fidda aniyar gayyatar shaidu ba. Mun ce za mu gudanar da wannan batu kamar yadda muka gabatar da na shugaba Clinton. Adalci adalci ne. A makon da ya gabata ne, jigon ɗan Republican ɗin ya yi watsi da kiraye-kiraye da shugaban marasa rinjaye a majalisar Chuck Schumer ya yi na cewa ya kamata su saurari ba'asi daga wajen 'yan uwansu 'yan majalisar, wanda ya haɗa har da tsohon mai ba da shawara kan harkar tsaro John Bolton da mai riƙon mukamin shugaban ma'aikata na fadar White House Mick Mulvaney. Tun a baya jami'an sun ƙi bayyana a lokacin zaman sauraron ba'asi da majalisar wakilai ta gabatar kan tsige shugaba Trump. Wata kotu a ƙasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka tisake su gidan kaso dangane da kisan gilla da aka yi wa ɗan jaridan nan ɗan asalin ƙasar Saudiya Jamal Khashoggi a bara. A wata sanarwa da ya fitar, mai shari'ar ya ce an zartar da hukuncin ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan. Sha'alan Al-Salam shi ne ma'aikacin mai shigar da ƙara a ƙasar Saudiya.
Wa humul mubashirun wal mushtarikun fi qatl al-majni alayhi rahimahullah.
Wannan hukuncin da aka zartar a yau Litinin ya biyo bayan ganawa na sirri da ya kuma wanke Sa'ad Al-Katani, tsohon babban hadimin yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman, daga zargin da ake masa na kisa na hannu a kisan Khashoggi. Hukumomin sojin Amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarunta yayin da yake kan aiki a yau Litinin a ƙasar Afghanistan. A yayin da suke ba da wannan sanarwa, dakarun haɗin gwiwar Amurka da Afghanistan ba su ba da cikakken bayani ba na yadda abin ya auku ko kuma inda hakan ya faru. Sai dai wata sanarwa da ƙungiyar Taliban ta aikawa manema labarai ta yi nuni da cewa lamarin ya auku ne a yankin arewacin Kunduz da ake yawan kai wa hari. Ƙungiyar ta ce an yi amfani ne da bam mai wajen kai wajen harin a kan dakarun Amurka da na Afghanistan ɗin. Kuna shan labaran nan ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An yi arangama tsakanin masu zanga-zanga a Faransa da 'yan sanda a yau Litinin a tashar jirgin ƙasa ta Gare de Lyon da ke birnin Paris, yayin da yajin aiki da ake yi na fadin ƙasar ya shiga yini na 19. Masu zanga-zanga dai suna kalubalantar hukuncin shugaba Emmanuel Macron ne na yi wa tsarin fansho na ƙasar kwaskwarima da zai shafi mafi akasarin ma'aikatan gwamnati, wanda zai ɗauke musu damar karɓar fansho na musamman. Kana zai mai da shekarun ritaya zuwa 64. Wasu hotunan bidiyo da aka nuna a gidan talabijin na BFM ya nuna 'yan sanda masu kwantar da tarzoma suna ta kai komo, suna ta kokawa da kimanin wajen mutum 30 a harabar wata tashar Gare de Lyon wanda ta fi cinkoso, wacce kuma ake yawan amfani da ita don zuwa wuraren shakatawa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, a babin rahotanni, za mu yada zangon ne a jamhuriyar Nijar, inda wasu masu ruwa da tsaki suka shiga fargabar cewa ƙasar Faransa ta fara take-taken yin kane-kane a tsarin sabuwar takardar kuɗin eko da ake shirin bullowa da ita. Silabar ma gare ka.
Ainihin wanga kuɗin da ake ce ma eko na ECOWAS. 29 watan Jun na 2021 ECOWAS ta ce kuɗin da za a yi sunan shi eko, kuma baya da alaka da wani euro kadai, a'a, yana da alakoki da kudade da euro da dola da kudin China. Ita sai da yawo tana tsara aiki, sai fafarat shilgaban Cote d'Ivoire da Macron suka hutu suka ce aiwan ga kudi na wannan kasashen takwas masu aiki da harshen haranshi kuma masu amfani da sefa, ai kudin su ne kuma cikin gaugawa 2020 za a yi. Shi ko tsarin ba gaskiya ciki, kasan 2020 ba da za a yi a samu wannan kudin. Tsarin samun kudi a hudda wani kudi a sa wani kudi yana daukar lokaci.
Anan kana ganin kenan kamar wata makarkashiya ce da aka yi kuma da hannun Faransa.
Wannan shi dama kasan dama ba da za a yi tabar kudin wannan, ba da za a yi tabari. Ta ga 'yan kasashen duk sun kiya, sun yi furusun ce mun tsanni wannan sefa din ba mu san shi, dan yana tuna mu bauta, kuma an yi shi dan a yaudar kasashen mu ne. To ka gani sai ta yi gauga ta ce in kun yi ruwa kun yi laka shugaba kamar watara in dai da su, ba yadda za a yi kasashen mu su zama na kansu. Ka gani ai waccan gungun na Afirka ta tsaka, kaga tunda babu irin wannan wanda suka zage kamar wataran, kaga su ha'ilo suna da sa'in su. Amma mu nan kaga an yi shi gauga, horan shi ta tura a yi, kuma an ce ita ce za ta yi garantir din shi. Kenan inda za ta yi garantir din kudin ma a can za a buga shi.
Yanzu haka kana ganin kasashen Afirka ta yamma, renon Ingila, Najeriya da Ghana za su iya shiga cikin wannan tafiya?
Kudin horan shi ne za ta yi wakilanci kudin. Ya za a yi shi ta yi. Yanzu in ka ɗauka ai mu horan shi. Aiwaran shi ba a yi zama ce babba wanda muke kasuwanci da ta, yanzu kama ka ɗauki Nijar. Babban kasuwancinmu da Najeriya ne muke shi. In dai muna so mu yi abu wanda tattalin kuɗinmu zai shi da Nijeriya ne, tunda duk mahiyawa kasuwancinmu da Nijeriya ne. Kuma yanzu ƙasar China ta zo ta zama kamar na ɗaya ma a kasuwanci da ƙasashenmu. Kenan inda wani kuɗi ma wanda ya kamata a yi alaƙa da shi, ai ba euro ba ne, a'a, kuɗin China ne ya kamata. In kuma ba a yi ba, to akwai wata manufa ce wadda horan shi ta tsara ta yi amfani da wanga shilgaban na Cote d'Ivoire.
Yanzu ina makomar waɗannan ko kuma ƙudirin nan na kuɗaɗen bai ɗaya da aka sa a gaba na.
A yanzu ya lalace mana, tunda dai ba yadda za a yi Nigeria ta yi aiki da wanga eko ɗin wanda ƙasar horan shi ce uwar gidansa. Yau an mu raba a faɗo ba kenan ko? Tunda ita ce buga mu kuɗi, kuma ita ce uwar gidan kuɗin.
To mi ya raba shi da sefa suna kada ya kaso
ana turka turka saboda kudi
takalen da
kan mutun ya janye wando dan saboda kudi
takalen da
ana ma kai naushi saboda kudi
takalen da
madoba takanan dan adam magani
shugaban kungiyar FSCN kenan a jamhuriyar Niger Abdu Idi a hirarsa da Sila Barma kan wato nuna fargaba da kungiyoyi daban-daban ke yi game da matakan kasar Faransa na yiwuwar yin kane-kane a sabuwar takardar kudin ECO da ake shirin bullowa da ita. To a gaida Suleiman, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan ko shin sake dawowa 'yan Boko Haram suka yi ko shuru-shuren ƙarshe suke yi, me ke faruwa ne? Kafin nan a ɗan ji wannan.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
To bari mu fara daga Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Daye Bisani Zinnin Wari.
To Malam Daye, muna jin ka.
Eh, na jira yana ku akan me ko ce yau.
Eh, wato maudu'in shine batun hare-hare da 'yan Boko Haram ke ta kaiwa kwanan nan, shin dawowa suka yi kuko shure-shure ne na ƙarfi?
Eh, to wannan abin kazara ba sirri ne, wannan hidin mu ce Allah ya maganin su, wanda kuma zai tuba Allah sai tuba, domin abin kada ka ba ya ganewa.
To kana ganin jami'an tsaro na tabuka koko
suna iya karfin su mu dai iyakan mu mu kai su da addu'a.
Lallai kan, to mun gode sosai. Bari mu matsa zuwa Nasarawa. Waki kallai a Nasarawa.
To, salamu alaikum, Malam Ibrahim, kana tare da Garba Sale, likita radio na garin Agwa Bundo mai jihar Nasarawa na tsakiyar Najeriya.
To, Garba Sale, ya kake ganin wannan al'amari? Sake dawowa ƴan Boko Haram suka yi ko shure-shure ne na ƙarshe?
To, ni dai tunda waɗannan mutane mutane ne kamar mu. Zan ce daman suna nan sai dai burkushin su dai kai suke bullowa ni zan ce shure-shure ne baya nan mutuwa tunda Allah ya sa an riga an gano suna nan to anan shawaran da zamu bayar shine hukumomi su dauki mataki ta yadda za a dakile su cikin gaggawa su kuma waɗannan bayin Allah muna roƙon su don girman Allah su tausaya wa al'umma don Allah don annabi su ajiye makamai su dawo cikin mutane kuma mu al'umma mu ci gaba da yin addu'a Allah ubangiji ya kawo mana karshen wannan matsaloli na Boko Haram da sauran dukkanin fitinoni a wannan ƙasa tamu.
To mun gode Malam Garba, bari mu kada Yobe. Wake kan layi a Yobe?
Kuna magana Lami mai inji karama kuma gidan Yobe.
To Malam dan Lami, ya kake ganin wannan batun ne?
To ni shawara zan ba gwamnati yau guda ɗaya ce kawai gwamnati ne misali da wannan mutane a zauna a tattauna da su in sun amince. Ni wannan shawara da zan iya ba gwamnati kenan gudunmawa ta kenan.
To in sun ƙi sulhun ya kenan?
A babu akwai kungiyoyi da yawa da irin wannan ayyuka ne aka nemi sulhu da su kuma aka zauna lafiya.
To Allah isa a sulhunta. To daga Yobe bari mu koma Kaduna. Baki kalla ya Kaduna.
Ibrahim Kalmar shi Garba, barka da lafiya.
Barka Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa kamar tarayyar Najeriya.
Haka.
To kalmar shi anya za a ce shure-shure maciji ne kana tunanin ka bige shi ko ka kashe shi sai dawo ya fasa kai ya kawo ma harbi in ya zuba ma dafi za a rayu kuwa ai ba za a ce shure-shure bane kaga kaman bai kasu ba kenan ko da sauran karfin shi abinda muke ba da shawara shine tsayawa a ce me zai hare ne a ce wai a tunkari mutanen nan a cikin dajujjukan da suke ne muna da sojoji da kayan aiki in har za a tsaya ce sun kawo hari a ce za a tare to lalle za su yi illa ba mu fata muna ba mu sojoji shin me zai hana duk duniyan da ake yaki America fa za ta tashi ta zo Africa ta je wani ƙasa ta jirge sojojinta don kar a zo a kawo mata hari hikimar yaƙi ke nayi ya kamata shi abokin gaba ka je ka same shi da kakka jira sai ya kawo ma hari ba mu fata shawaran da muke ba su kenan da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode da fatan za su amfana da wannan shawara har yanzu dai mun makale a Kaduna wake kalla a Kaduna.
Sunana Usman Tanimu mai radio TV Bubban Dodo Zaria ma'ajin kungiyar zaɓe sanka.
To Malam Usman muna jin ka.
To alhamdulillahi lallai dole ne a yaba masu jami'an tsaro ba za a ce ba su taɓa komi ba amma su ƙara abinda muke mazargi muna harsashe akwai sa hannun wasu munafukai kuma muna nan muna ta du'a'i Allah zai bayyanar da su kamar yadda ya bayyanar da su. Lallai dole ne a ƙara haɗa ƙarfi da ƙarfe shugaban ƙasa kuma ya sake tanarar musu makamai in ba mu manta ba a can baya abin da su jami'an tsaro suka yi kokawa ba su da isassun kayayyakin aiki domin su waɗannan ƴan Boko Haram sun ci suka aiki dukkan mu san haka kuma in da ni da kun koka akan irin yanayin wannan.
To mun gode sosai daga Babban Dodo bari mu kaɗa kanan dabawa ke kalla a Kano.
Ka almasi Garba, barka da yamma.
Barka da warhaka.
Sunana Alhaji Musa Garu, mai radio da recorder kasuwar Kaduna Najeriya daga Kanan Dabo.
To yau Kano aka kada kuma?
Mun je ɗaurin aure.
To muna jin ka ba Alhaji Musa.
To alhamdulillahi, wai ɗi tambayar da ke so ka ya kamata ma maka tambaya a matsayinka na ɗan jarida international. Su waɗannan kawo waɗannan kafai tunani ko kuma al'umma ma su tsaya su duba kawo wannan halifa da ake kawo ba fa mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba ra'ayin gungu kusan mutum 200 kar waɗanda yau ba take a ce duk waɗannan jami'an tsaro da suke get wanda suke baka san iyakacin su ba a jihar Yobe a ce har a zo a shigo gari a zo a kawo irin wannan harin wai a ce jami'an tsaro ban sani ba wasu shugaban Muhammadu Buhari wanda irin shawara al'umman Najeriya za su ba shi ne. Waɗannan manya-manyan sojojin da suka bakale akwai wanda ya yi ritaya shugaban Muhammadu Buhari ka sallame shi ka jaraba wani sojan a gani wasu sojojin su jaraba wani aikin nasu mana amma an kyale mutane sai kace mutane ake arewa inda aikin yarba aka kashe wani ko kuma inyamurai wallahi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya fito ya magana saboda mai mu ba mu iya ba da cawan arewa ne ba wata tije za su ce ta da hankali akan wani jan samu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kamata fa gaskiya a gyara in ga mulki za ka dawo arewa ne a sashi lafiya Alhaji
Musa ko kana ra'ayin ayi kukan kura a fada dajin kamar yadda wani ya ce ayi bugun kwabdaya To Alhaji Musa, bari mu kyale ka huta, bari mu je mu Nasarawa. Ke kala a Nasarawa.
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Malam Ibrahim, barka dai.
Barka, har ka sa julina ta rawa yau ma dai. Muna jin ka, faɗi ra'ayinka.
Malam Ibrahim, abunda zan faɗa cikin wannan tafiya a gaskiyar magana shine shugaban kasa yana mana tafiyan kwan gaba kwan baya. Dan a gaskiyar magana duk mutanen nan da kake ganin su waɗanda suke wannan aiki, wallahi an san inda suke, an san iyayensu, an san gidansu. Kuma duk lokacin na zauna da wani soja yana gaya min, duk lokacin da mutanen nan za su zo su kai farmaki, zaka ga sojojin da aka sa su suke tsaron wannan wuri gabaki da za ka ga sun tashi sun watsi, saboda a lokacin nan waɗannan mutane za su kawo farmaki. Saboda haka shi shugaban kasa kamata ya idon shi ya bude, in ma yana bacci ya tashi a bacci ya zauna ya sani waɗannan sojoji, manya-manyan sojojin nan a canja su. In aka canja su a kawo waɗanda za su yi yin aiki, su ma an ga ba za su yi aiki ba canja su. Amma ta yaya mutane an san inda suke, an san gidansu, amma ana kallon su suna bin mutane, suna kashewa, suna hallaka mutane, kuma mutanen nan 'yan arewa. Shi in ya sauka mulki zai dawo arewa ne ya zauna. Saboda haka in zai ji wannan kuka namu ya ji a matsayinmu na talakawa, in ko ba zai ji ba, mu za mu ci gaba da addu'a abinda Allah zai yi mana, ya yi mana na alheri a gare mu gabaki daya. Da fatan za ku tashi lafiya. Na gode.
To mun gode Shafale daga Nasarawa, bari mu je mu Yobe again. Wake kala a Yobe. To ka dan nisanci radion ka, in ba ka bala'in ka zai katse ya ma fara rawa. Ka nisanci radion ka, muna jin ka. To ci gaba da magana.
Eh, ni ma ina bada shawara, ina ga abun da yake gudana jami'an tsaron nan. Kamar yadda da ta suke magana, sun san inda mutanen nan suke ajiye mu. Ana ganin su a ce ga su sun shigo. Abu da sanin musu bai kamata kawai a bari sai sun kawo hari ba, tunda an san da sun su ya kamata a kai musu hari.
To mun gode
haka, ina ga
to mun gode da wannan shawara ta ka kai ma. Bari mu koma Nasarawa. Ke kallai a Nasarawa.
Kana magana da dan bare bari daga Jigwada a jihar Nasarawa.
To dan bare bari Klawa, muna jin ka, faɗi ra'ayinka.
Gaskiya ni na fi gale fi shugaba Muhammadu Buhari. Saboda jami'an tsaro wanda aka ba su wannan aiki, wa'adinsu ya kare, ya kamata a ce su a kawo wani. Kuma an kawo wani a ce a wata uku a duba abinda suka yi. Idan ba su yi abin kirki ba a ce su a kawo wani. In Allah ya dan an ana haka da sa mana kirki. Kuma waɗannan mutane a san da suke, ya kamata da suke su gidansu a duk a tattaka su.
To mun gode dan bare bare, ko da ike layin ka ya katse amma an ji bayanin da kai mai muhimmanci. Bari mu koma Kaduna, garin gwamna. Ke kallai a Kaduna.
Kalma ce Alhaji Musa Garu, na ji kamar kana tambaya.
Eh, to amma ai ka okay, to an sa gurguje.
To wannan tambaya da kake da ita ba mutumin da zai kukan kura ya shiga daji. Shugaban kasa Muhammadu Buhari dole ne ya san abubuwan da ya kamata akan arewa. In ya gama shugaban kasar nan, arewa zai dawo. Saboda me za a ta kashe mutane kamar kusan kiyashi? Shugaban kasa Muhammadu Buhari kana soja, kai shiru mutanen nan gaba daya. Allah da ya kiyaye, Allah ya sa ku tashi lafiya. Alhaji Musa Garu na.
To mun gode Alhaji Musa, mun gode da ka dawo ka ansa mana tambayar mu. To bari mu je mu jihar Filato. Wake kallai a jihar Filato.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Kuna magana da Baba Baskani daga Namu, karamar hukumar kwamfan a jihar Filato, Nigeria.
To muna jinka.
Wato wannan bayani kamar da wani dazu ya faɗa ni daga baya cewa tsofaffin su kwamandojin da aka ba su wannan aiki, to abin da ya kamata yanzu a canja su. Kuma wannan sunan operation nasu daga zaman lafiya dole a maida shi zaman lafiya da ikon Allah. Amma ana ce dole din nan ba Allah ne ya daba su ba, za a dinga yi kawai, ba za a ci nasara ba. Allah ya sa a tashi lafiya.
To mun gode sosai, ka yi bayani mai kyau, kuma ka ba da shawara mai kyau a koma ga Allah. Amma kuma Allah ya ce, kamar yadda ka yi bayani, Allah ya ce tashi in taimake ka, a ce zaman lafiya da ikon Allah. To Allah isa sun yi amfani da wannan hikimar da ka gabatar. To mun gode ma kowannen ku da ya bada gudunmawa, da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Akalla ƴan wasan kwallon kafa bakwai na kasar Eritrea ne suka yi batan dabo bayan kammala gasar kwallon kafa ta cin kofin kalubalenka na yankin gabashin Afrika a Uganda. Wannan ne karo na biyu da ƴan wasan kasar suke arcewa a lokacin bugawa kasar su wasa a wasu kasashe a wannan shekara, bayan da a watan Oktoba ƴan wasan kasar biyar suka tsere daga otel ɗinsu a tsakiyar gasar. Hukumar shirya gasar ta ce tana farautar ƴan wasan, kuma tuni ta shaidawa hukumomin kasar Uganda bacewar tasu. Karon battar karfe tsakanin kungiyoyin Tottenham da Chelsea na Ingila wasan Premier a jiya Lahadi ya kara zafafa matsalar nuna wariyar launin fata a sha'anin kwallon kafar duniya, inda gwamnatoci ke kokarin shigowa domin yaki da matsalar. An dakatar da wasan da ya zafin gaske na dan lokaci, bayan dan wasan Chelsea Antonio Rudiger ya yi korafin ana masa shewar biri a filin wasan na Tottenham, inda nan take alƙalin wasa ya tuntubi jami'an gasar ta Premier da kuma na kungiyoyin. Ƙungiyar kwararrun 'yan wasa ta yi kira ga gwamnati da ta binciki lamarin domin ɗaukar mataki. To sai dai gwamnatin ta ce hakika za ta shigo ciki muddin hukumomin wasan kwallon kafa suka kasa shawo kan matsalar ta nuna wariyar launin fata a wasanni. To ko baya ga wannan ma, wasan wanda ya kasance fafatawa tsakanin tsohon koci Jose Mourinho da tsohon yaron sa Frank Lampard ya ji hankalin manazarta sha'anin kwallon kafa. Tottenham da ke karɓar bakuncin wasan ne ta ji jiki, inda Chelsea ta doke ta da ci biyu da nema. Lamarin da wasu ke yi wa lakabi da yaro ya doki mai gidansa. Yan kwanaki bayan da Mourinho ya yi sharhin cewa 'yan wasan Chelsea da ma mai horar da su matasa ne da ba su da kwarewar karawa da manyan kungiyoyi. Dr. Zubairu Sahabi mai sharhi ne akan lamuran wasanni a Najeriya.
Wannan ya tabbata cewa matsalar da gare shi ne, domin idan ka kula ga abin da ya faru gajiya, matasan Chelsea sun taba ka rawa a zo a gani, domin sun mamaye Tottenham a cikin gidanta kuma suka samu nasarar zura kwallaye har guda biyu. Wannan ya nuna cewa rashin dama tabbatar da suke yi daga mai horarsuwa ne, ba daga laifin yan kwallo ba ne, domin a gajiyar da aka ba su a tsari mai kyau sun zo sun taba ka rawa gani kuma har an samu nasarar cin kwallo. Wannan ya nuna cewa shi Mourinho dama shi ne bai iya zama da matasan kwallo ya fi son tsofaffi, kuma idan an lura yanzu ma dukan dabarunsu na kwallo sun fara karewa.
To ga da murtala, to ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya an manfa a takaice.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawar Amurka ɗan Republican Mitch McConnell ya bayyana cewa ba su fidda aniyar kiran shaidu a zaman sauraron karar tsige shugaba Donald Trump ba. A wani shirin gidan talabijin na Fox News mai suna Fox and Friends, McConnell ya ce ba mu fidda aniyar gayyatar shaidu ba. Mun ce za mu gudanar da wannan batu kamar yadda muka gabatar da na shugaba Clinton. Adalci, adalci ne. Wata kotu a kasar Saudiya ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyar da kuma wasu uku da aka ci sake su gidan kaso dangane da kisan gilla da aka yi wa dan jaridan nan dan asalin kasar Saudiya Jamal Khashoggi a bara. A wata sanarwa da ya fitar, mai shari'ar ya ce an zartar da hukuncin ne akan waɗanda suke da hannu a kisan da kuma waɗanda suka aikata kisan. Shalan Al-Shalan shine mataimakin mai shigar da ƙara a kasar Saudiya. Hukumomin sojin Amurka sun bayyana cewa an kashe wani soja daga cikin dakarunta yayin da yake kan aiki a yau Litinin a kasar Afghanistan.
To masu sauraron mu, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tusile wacce ta karanto mana labaran duniya, da Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sautin, da kuma shi injiniyanmu na wannan lokacin wato Voltex Zanga-Zanga, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai kuma gobe.